Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sabilu Haishin Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 25 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sabilu da kanin labarai.
To Ibrahim, Amurka da Jamus na ci gaba da shirye-shiryen baiwa ƙasar Ukraine manyan tankunan yaki na zamani domin ƙarfafa yakin da take da mamayar Rasha. Haka kuma za a ji wani sabon rahoto kan yawan hare-hare, yayin kira ga al'umma da sa baki da wuri idan suka ga alamun tashin hankali. Daga nan za a ji cewa shugaban hukumar sa ido ta makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce zai je Iran a wata mai zuwa don farfaɗo da yarjejeniyar 2015 da nufin daƙile ayyukan nukiliyar Iran.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wasu makiyaya da dama sun mutu a wani harin jirgin sama a jihar Nasarawa.
Mun samu gawa 53, wasu ma kafin mu zo an ce an ga ayyuka na ita, wasu ma ba a gan su ko ba, kuma an ce an kashe musu shanukai gaba daya.
Za kuma a ji cewa baƙaƙen fatan Amurka na ta ɗunguma zuwa Ghana don zama fiye ma da sauran ƙasashen baƙaƙe, ko me yasa?
A wannan karkara na yammacin Afirka ita ne na farko wurin zaman lafiya, dole ne su bakakin ƙasar Amurka sun yi kwadayin zuwa nan ga.
Sannan za a ji cewa hukumar nazarin yanayi ta Najeriya NIMET ta yi hasashen cewa ana iya sake fuskantar ambaliyar ruwa a jihohin da aka yi ambaliya bara. Kamar rukoni yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Ilhikaya ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Amurka da Jamus na ci gaba da shirye-shiryen baiwa ƙasar Ukraine manyan tankunan yaƙi na zamani domin ƙarfafa yaƙin da take yi da mamayar Rasha, wadda ta kwashe kusan shekara guda ana yi. Kakakin Prime Minister Jamus Olaf Scholz ya fitar da wata sanarwa a yau Laraba. Yana mai cewa Berlin za ta samar da tankunan yaƙi samfurin Leopard 14 ga Kiev, matakin farko na kafa bataliyoyin biyu da tankunan yaƙi a Ukraine. Sanarwar ta ce tankokin za su fito ne kai tsaye daga ma'ajiyar sojojin Jamus, an kuma ce nan ba ya daɗewa ba za a fara horar da sojojin Ukraine a Jamus, sannan Jamus ma za ta ba da kayan aiki da makamai. Ana sa ran Prime Minister Scholz zai sanar da matakin a hukumance yayin zaman majalisar da za a yi a yau Laraba. Wani sabon rahoto kan yawan hare-hare ya yi kira ga al'umma da sa baki da wuri idan suka ga alamun tashin hankali. Rahoton da aka fitar yau Laraba ya kuma ƙarfafa gwiwa 'yan kasuwa da su yi la'akari da tsare-tsaren rigakafin tashin hankali a wurin aiki, tare da sanin alaƙar da ke tsakanin tashin hankalin cikin gida da na wurin aiki. Rahoton ya fito ne daga cibiyar tantance barazana ta ma'aikatar sirrin Amurka. Rahoton cibiyar ya yi nazari kan manyan hare-hare guda 173 da aka kai tsawon shekaru 5 daga watan Janairun 2016 zuwa Disambar 2020 a cikin jama'a ko a wuraren zama na jama'a kamar wuraren kasuwanci, makarantu ko majami'u. Amurka ta fuskanci rashin sa'ar shiga wannan sabon shekara, inda mutane 39 suka mutu a wasu harbe-harbe guda 6. Shugaban hukumar sa ido kan makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce zai je Iran a wata mai zuwa don fatan farfaɗo da yarjejeniyar 2015 da nufin daƙile ayyukan nukiliyar Tehran, da yake magana jiya Talata a Brussels gaban mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Turai. Rafael Grossi, babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya na ƙasa da ƙasa, ya ce Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta ƙara kilo 70 na uranium da aka inganta zuwa kashi 60 cikin 100, tare da ƙarin kilo 1,000 wanda yanzu ya inganta zuwa matakin kashi 20 cikin 100.
To an jima kaɗan, Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rahotanni ke nuna cewa makiyaya sama da 50 sun mutu a wani harin jirgin sama a jihar Nasarawa, daura da kan iyakar jihar Benue. Ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da rahoton.
Wani harin jirgin sama akan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue ya halaka rayukan gwamman makiyaya a ƙauyen Rukubi da ke jihar Nasarawa. Harin wanda ya auku a daren jiya Talata bayanai na nuni da cewa jirgin ya zazzago albarusai ne kan wasu makiyaya da suka biya kuɗi don fanso shanunsu da 'yan sintiri da gwamnatin jihar Benue ta sanya don aiwatar da dokar hana kiwo a jihar. Ardon ardodin jihar Nasarawa Lawal Dono, wanda shine shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore a jihar Nasarawa, yace an kashe mutane fiye da 50.
Eh gashi mun iso wajen kenan mun samu gaggawa 53 wasu ma kafin mu zo an ce an ga ayyuka na idan wasu ma ba gan su ko ba kuma an ce an kashe musu sanukai gaba daya to shine muka tambaya me yake faruwa sun ce to wato jirgi ne yazo suna ganin wasu aikata wannan abu suna ganin kamar sojoji ne
to yanzu wani yanayi ake ciki da
yanzu haka muna wajen wani jirgi yana yawo a sama wanda ba mu iya gane wasu ne wanda ya aiki ne wani daban ne ba mu iya gane zaka muna waje mutane su guduwa suke yi kasu muna wannan abun da gwamnati ne domin jami'an da suke kashe mu suke kashe madabbobi suna so gwamnati su shigo wannan abu kamar federal government ba su shigo wannan al'amarin in ba haka ba za su kashe mu gaba su gama da mu.
To sai dai har lokacin da na hada wannan rahoto rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa bata ce komai kan lamarin ba duk da kira da na yi wa kakakinta DSP Ramhan Nansel. A bangaren gwamnati kuwa mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin makiyaya da manoma Abubakar Ladan ya mun karin haske ne kan yadda lamarin ya auku da matakan da gwamnati ke dauka.
Sakamakon akwai shanunsun da ake karba dama a jihar Benue duk wanda irin dokan kiwon da shi gwamnatin jihar Benue ya sa in sun shiga kiwo ana kama dabbobi an kama shanunsu ne sama da shanu 500 an kai jihar Benue shine suka je sun nemi kuɗi na fansa na wannan shanu miliyan 27 sun je sun karbi wayannan shanu bayan an ba su shanu ne shine aka biyo su da jirgi aka zo aka sake bombin din su wajen da suke sauke wannan shanun domin su dawo da su inda suke zama.
Yanzu adadin mutane nawa kuka samu sun rasa ransu?
Maganan da muke da ke yanzu ina nan inda abun ya faru a yanzu haka mun kirga gawa 27 a nan garin Rukubi. Bayan haka akwai gawarwakin da aka dauka an je an binne mutane 4 wanda akwai kuma wayanda aka ji musu ciwo wasu an kai su lafiya a lafiyan kuma an samu wayanda suka rasa rayukansu akalla mutane 2.
To yanzu wani mataki kuka dauka musamman a gwamnatance?
Ita gwamnati jihar Nasarawa tana iya bakin kokarinta ta ga cewa ta zauna da kowane kabila lafiya kuma ta magance tsaro a wannan jiha ta mutan Nasarawa kuma tana kokarin ta dauki mataki daidai gurgudo yanda za a zauna lafiya da kuma wayannan abun da ya faru da su ganin cewa wato a kwantar musu da hankula a wannan area.
Matsalar tsaro akan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue da yana da tsohon tarihi kuma ba wannan ne karo na farko da jirgi ke luguden wuta kan jama'a a yankin ba domin kuwa ko a shekarar bara jirgi ya halaka mutane da dabbobi da dama a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To gaida Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
To ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a kusa da babban bankin ƙasar da ke Bagdad, babban birnin ƙasar Iraki, saboda fusata da faduwar darajar kuɗin ƙasar Irakin da aka yi a baya-bayan nan, inda suka buƙaci gwamnati ta ɗauki matakin daidaita kuɗaɗen. Masu zanga-zanga galibi matasa sun gudanar da zanga-zangan ne a daidai lokacin da jami'an tsaro ke tare da su, inda da dama ke ɗauke da tutar Iraki da wasu tutoci da ke ɗauke da take. Wani takin yana cewa 'yan siyasa ne ke rufawa bankuna asiri kan alamun dahana. A ranar Litinin ne Firayim Ministan Iraki ya amince da murabus ɗin gwamnan babban bankin ƙasar Mustapha Mokhlib bayan faduwar dinari tsawon makonni. Mokhlib, wanda ke kan mukamin tun shekarar 2020, an mai gurbinsa da Muhsin Al-Alaq a matsayin muƙaddashin gwamna. Papa Roma Francis ya soki dokokin da suka haramta luwaɗi da maɗugo a matsayin rashin adalci, yana mai cewa Allah yana ƙaunar dukkan 'ya'yansa kamar yadda suke, yayin da ya kira ga limaman Katolika da ke goyon bayan dokokin da suka yi maraba da mutanen LGBTQ a cikin majami'ansu. Da yake magana a wata hira da aka yi da shi a ranar Talata da kamfanin lancin labarai na AP, Faransis ya amince limaman cocin Katolika da wasu sanar duniya su bayan su wato su goyi da bayan dokokin a duk inda suke.
Tuwa da Safiru Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni. Kamar yadda aka ji, hukumar nazarin yanayi ta Najeriya NIMET ta yi hasashen cewa ana iya sake fuskantar ambaliyar ruwa a jihohin da aka yi ambaliyar bara, kuma ana iya ma samun ruwan sama da sauri a wasu jihohin. Shamsi Hamza Ibrahim gare ki.
Hukumar NIMET dai ta bayyana cewa hasashen sauyin yanayi na bana zai shafi bangarori da dama na tattalin arzikin ƙasa ta fuska daban-daban. A cewar NIMET, ruwan sama zai sauka da wuri a cikin watan Maris a yankunan kudu maso kudu masu iyaka da teku, waɗanda suka hada da jihohin Bayelsa, Rivers da Akwa Ibom, sai kuma daga cikin jihohin yankin arewa da suka hada da Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano, Katsina, Jigawa, Gombe da kuma Borno daga watan Yuni zuwa watan Yuli. Farfesa Mansur Bako Matazu da ke zama shugaban hukumar NIMET ya yi ƙarin haske akan wannan muhimmin batu, yana mai cewa
wurare za a samu ruwa mai karanci da kuma wuraren da suke kusa da fadamu da bakuna bakin rafuka akwai yiwuwa za a samu ambaliyar ruwa, musamman kamar abin da ke faruwa a Najeriya. Yawanci ambaliyar ruwan mu yana faruwa ne a birane saboda gine-gine da ake yi ba bisa ka'ida ba akan magudanar ruwa. Sannan kuma akwai shi idan damuna ta fara akwai fari da ake amma da shi wanda ake ce ma dry spell. So shi ma shi hasashen ya nuna cewa a watan Yuni da watan Yuli na 6 da na 7 a wasu bangarori na Katsina da Borno da Yobe da Kaduna da FCT za a samu wannan. Sannan kuma August break watan ɗan tsiko ruwa da ake samu a kudu maso yamma ta Najeriya bana ma za a samu amma bai zai kai tsananin na bara ba.
A baya dai gwamnati da masu ruwa da tsaki sun sha daukar matakan kare al'umma don takaita aukuwar iftila'i da zuwa da sauyin yanayi. Haka kuma ministan sufurin jiragen sama ta Najeriya Sanata Hadi Sirika ya ce shekarar 2022 ta zama manuniya ga kasar, kuma babban darasi sakamakon irin tsananin asarar rayuka da dukiyoyi da ambaliyar ruwa ya haifar a wasu yankuna na sassan kasar. Yana mai cewa a dalilin haka ne yasa aka fidda kundin bayanan hasashen yanayi na bana akan lokaci.
Can baya mukan yi wannan abubuwa wasu amma har sai muka yi watan Maris ba mu yi ba. Amma tunda abin ya kasance haka muka gani ya kamata a murmutsu abin kusa-kusa a yi a cikin watan Janairu, yadda kamin waɗannan abin su ta kama al'umma mun riga mun ba su bayanan abubuwan da su iya faruwa a gaba da hasashe.
Wasu ƙasashe da ke da makwabtaka da Najeriya kamar Jamhuriyar Nijar da Gambiya sun bayyana aniyarsu wajen amfani da hasashen da hukumar NIMET ta fitar don tunkarar duk wani cikas da ka iya zuwa da sauyin yanayi a bana. Babban darakta a ma'aikatar yanayi ta Nijar, Kacalle Lawan Kaciya, ya bayyana cewa
sauyin yanayi kusan dai a cikin West Africa kusan dai abin da duk iri guda ne. Yawancin lokaci ba akwai ƙarancin ruwa, kuma akwai abu na biyu na kita akwai wanda yake sa ana samun ambaliyar ruwa. To kaga waɗannan biyu su ne matsala babba wanda suke tattare da sauyin wani yanayi a nan gurinmu na West Africa da Sahel.
Tamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya. Daga Najeriya kuma bari mu kada Ghana, inda rahotanni ke nuna cewa baƙaƙen fatan Amurka na ta dunguma zuwa ƙasar da zama fiye ma da sauran ƙasashen baƙar fata. Daga birnin Accra ga Idris Abdullah Bako da cikakken rahoton.
Aƙalla Amurkawa baƙar fata 1,500 ne suka koma Ghana da zama daga shekarar 2019, biyo bayan shirin da gwamnati ta yi wa lakabin shekarar dawowa, wato Year of Return a Turanci. Wannan shirin ya kasance dalilin da ya sa yawancin 'ya'yan Afirka da ke ƙasashen waje suka amsa kira suka fara shigowa Ghana. Gabanin wannan shirin akwai kimanin baƙaƙen fata daga ƙasashe daban-daban da suka yi ƙaura zuwa Ghana, kimanin su 3,000 zuwa 5,000, kuma mafi yawanci batun kwanciyar hankali da walwala ya suka zaɓi zuwa ƙasar Ghana. Irbadi Ibrahim, masanin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa.
Tunda Ghana na da lamban yabo cewa a wannan karkara na yammacin Afirka ita ne na farko wurin zaman lafiya, dole ne su bakakin ƙasa Amurka sun yi kwadayin zuwa nan ga. Sannan na biyu kuma ita ƙasar Ghana ta doki wasu mataku cewa a ofishin shugaban ƙasa akwai wani maktabi da musamman aikinsu shi ne lamarin da ya shafi 'yan ƙasa kan waje 'yan diaspora kenan. Wanga lokaci kuma mun ga Ghana Tourism Authority da kokarin da suke yi da wani barnamiji musamman da aka fito da shi da ake kira Year of Return. To bayan Year of Return sun yunkura sun ce Beyond the Return. Bayan an taho me kuma ne bayan dawowa? Menene za a yi na kama magana da yammacin Afirka da Afirka duka gindi domin su kuma bakake Amurka kuma su san asalin su. Sannan kuma ita kuma kasan Ghana ta position kanta strategically kan da dai a kwadaita ma mutane su zo nan ga.
Vanessa Mixin Alawi bakar fata ce yar Amurka wacce ta fara zuwa Ghana shekara 1990 kuma tana auren dan Ghana wanda suka haɗu a Amurka.
I came to Ghana first in 1990.
Nazo Ghana a 1990 kuma da nazo sai na saje da jama'a baki daya kuma na gaji tunanin zuwa Afirka ne daga yata da tarasu. Burinta ne ta dawo Afirka da zama lokacin da take budurwa. Ina farin cikin zama a Ghana sai in ce eh domin babban farin ciki na a Ghana na samu kuma akwai zaman lafiya da tsaro domin zan iya fita da asusuba ni a ci sai ba da fargaba ba kuma ina son abincin Ghana musamman Hausa jollof wato da fadukan Hausawa. Nowa Kwesi Kolawole Alauye dan Vanessa ne a nan Ghana ya girma zama kusa da zango yasa yana jin Hausa duk da cewa ɗan uwansa na zaune a Amurka amma yace yafi son zama a Accra fiye da can.
To ai Fini daga America Wisconsin State shi daga baya muka move muka zo Accra ina Accra man na visit America from Zuciana ina son Accra don na je school nan akwai family kuma nan ga even though akwai family kuma can social life nan to me is better yafi na can.
Shin ko Ghana za ta amfana da shigowar baƙaƙen Amurka musamman bangaren tattalin arziki? Tambayar da nayi wa masanin tattalin arziki Imran Hashiri dake ni kenan.
Idan mun samu mutane daga cikin su suna da niyyar resettlement ma'anar shi ne idan sun shigo da su shigo da hannun jari nasu da kansu wanda kudaden ga idan sun shigo da shi ya matukar taimaka wurin inganta tattalin arzikin kasar.
Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
A gaida Idris yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri masanin tarihi Muhammad Ai Usman zai sa tabarau ya duba mana makomar yankin Arewa bisa la'akari da lamuran da suke gudana a halin yanzu na tsaro, siyasa da zaman tare ko ko zaman rabe a wasu sassan. Bayan nan dattijin ne Fusawa ba Husaini Gariko zai yi mana fashin baki kan abin da ya zayyana da bambancin zaɓin Allah da na ɗan Adam. Ku kasance da shirin Arewa a yau.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Ga masanin tarihi Muhammad Ai Usman.
Amma abin da za ka duba shi ne ai ba dan Allah ake taron ba, dan duniya ne. Aka ce fa kullu alaƙatin lafillahi fa akhiruha inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duk alaƙar da aka gina ta ba dan Allah ba, to ƙarshenta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, ba za a wanye lafiya ba. Ka kalle su koda a talabijin, kyalli za ga suna yi kamar angwaye, ana kashe mutanensu, ana ƙona su. Muna da ƴan gudun hijira sun fi mutum miliyan 3 a yanzu magan da ake a ƙaramar ƙididdiga. Amma za ka ga abubuwan da su aikinsu bai fassara cewa suna tausayin mutanensu ko kuma suna ƙaunar mutanensu ko kuma suna da wani shiri na su fidda mutanensu daga cikin ƙangin da suke ciki. Shi yasa ka ga hatta Arewa da ita ce jagora linzamin shugabancin yake hannunta, gwamnoni 17 na kudu suka fito suka ce su dole a ɗauki ala tilas a ɗauki shugaban ƙasa daga yankinsu ba dan komai ba, saboda sun gane waɗannan layus min wa layu min ju'in ne, ba su da amfani ko na kobo ba inda za su kai sai halaka. Saboda haka ka duba yadda aka taho a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Shugaba Muhammadu Buhari ya ƙoƙarinsa ya taho tun daga 2003 ba irin gwagwarmayar da bai ba, kowa ɗauka za a taimaka masa. Ka taɓa jin wani tunani daga Arewa tun daga dattijanta har masu riƙe da mulkinta wanda suka zo da wata ajenda guda ɗaya da za a ce wannan ajendar kawai ta ƴan gudun hijira ce amma bar yaran da ba sa zuwa makaranta? Ba ai wannan ba ma'anar su. Saboda haka batu ne na ƴan za a tsaya a yi a yi. To abin da gwamnonin kudu suka gani kenan, kai kuma a duniya wa zai bi sa ka rai? wanda da ya samu dama bai amfani da ita ba zai bi shi ba wanda zai biye masa saboda haka magana gaskiya ita ce ba abin da zai farfado da arewacin Najeriya yanzu sai mun koma mun yi karatun ta nasu mun koma bayan mun duba tarihi mun gane dama abin da ya kawo mu ilimi ne da tsoron Allah duk mutumin arewa ba a gina shi akan ya tara dukiya ko ba a gina shi ba kuma akan wato ya mallaki duniya ko na ba an gina shi ne akan adalci ya kuma dadadawa kowa shi yasa kaga hatta turawan mulkin mallaka addinin mu ba ɗaya ba al'adun mu ba ɗaya ba tsarin karantarwar mu da karatun mu ba ɗaya ba amma da suka zo suka gane tsarin mu tabbatacce ne ko mai kyau ne kuma akan wannan suka idan suka wurga wannan tsarin kansu za ta dawo saboda haka me suka yi sai suka hada kai da sarakuna da shugabannin wannan lokacin aka gangada suka shekara 60 kuma da suka tashi tafiya suka dauki kasar suka danka mana to yanzu Allah ya kawo mu ɗayar al-ababila sun shigo cikin harkan mulki sun rike arewa saboda haka ba manufa balle abin da yanzu arewa take cikin karrin da jahiliya shi yasa kaga hatta kasashen kudu ake ta samun tashin-tashina ta ko'ina matsalar ba ta shugaban Muhammadu Buhari ba ce duk wanda ya san tarihin ƙasar nan ya san an daddasa waɗannan abubuwan tun bayan kai susar da wannan to amma me ya kamata waɗanda suka biyo baya su yi abin da ya kamata su yi shine su gane cewa akwai matsala kuma su yadda akwai ta sannan kuma su yi maganin ta bai wani abu kamar haka ba saboda haka shine ya kawo mu wannan hali kuma idan ba a tashi an yunkura ba mu fahimci wani abu guda dai Allah ba shi da da dukkan mu bayan sa ne wanda ya tsaya ya aiki wa mani amal misqala zarratin khairan yara wa mani amal misqala zarratin sharran yara saboda haka duk kowa zai girba a gonar sa kuma kowa a kuriyar sa zai gani saboda haka lokaci yayi da in zamu tashi murungumi ilimi mu tashi murungumi ilimi idan ba murungumi ilimi ba ina tabbatar maka wannan so mun tabbani
akwai waɗanda ake kira dattawan arewa har ma akwai waɗanda suka kafa kungiya kullun idan abu ya faru sai a ce su ne za su yi wani abu su taso su yi magana ko su dau mataki da su kadai ake magana su za su yi jagorancin nan ne ko kuma kowa da kowa da yara da manya sai kowa ya tashi tsaye
to su dattawan arewa in ka kula ai ba tun yau aka kafa wannan kungiya ta dattawan arewacin Najeriya ba kusan duk yankunan kasar nan suna da dattawan su kuma a zahiri in ka duba eh dattawan ne to amma ka tuna wani abu guda ɗaya kullun dattijo wato tasirin dattijo bai samuwa a cikin al'umma sai idan wanda ya kyankyashe ya rike wato ainihin legacy sai idan misalin da ya barma yan baya sun rike shi daidai wadida
dakata masanin tarihi dattijo sai ne gari ko shigo ka bayyana mana abinda ka zayyana da bambancin zabin jama'a da kuma zabin Allah
kowa ya yarda mun yi imani in ka taba mu kace a lokacin Buhari zai mulki irin wannan abin ya faru za mu shaka sai mu ce in ka taba mu sai mu rigima da kai in da tuso ma sai mu je in dokuwa ne a ta dokuwa da mu to amma Allah cikin ikon sa Allah mai jarrabar bayan sa ne shi na farko dai ko mu ya jarraba a ko kuma shi ya jarraba mai mulki kuma waɗanda suke yan banu na iya sun kame gurin sa dab duk wahalar da ka sha a kansa ba za ka samu dama ka gan shi ba saboda kar ka zo ka bawa da wata shawara za ta amfana amma duk wani abun barnar da take faruwa in an zauna an ba da shawara in an yi shawara an yi aiki da ita wallahi za a samu mafita akan wannan abubuwan domin mun tattara mun koma tsaro mun tattara mun bar Allah mun ce wani ne zai tsare mana ba mu za mu roki Allah ya tsare mana ba to ba karamin kuskure ba ne a gurin musulmi ya ce ai shi ba zai nemi Allah ya tsare masa abu wahi dabara sai ya tsare da shi wannan ba zai yi ba ba wanda yake da iko da kansa kowa Allah ne yake da iko da shi
Alhaji Husaini wato akwai lokacin da mutane kike so ka ce wannan zantawar suka nuna zabin su ne shine daidai wato ma'ana ba su nemi zabi daga wajen Allah ba
wannan ita ce magana a dukkan mu cewa muka ce Buhari ne kawai zai iya mana maganin wannan matsalar ba mu ce Allah ne zai mana ba mun ce Buhari ne saboda yadda da muke da shi misali ni da nake fere da kai yanzu na yadda cewar in Buhari ya zo 100% kasar nan za su gyaru za su zama normal kaga kenan mu ina ɗaya daga cikin wanda ne kuskure ban ce in Allah ya taimake mu ba kuma taimakon Allah shi ne mun nemi Allah ya taimake mu Buhari ya ci zabe amma mu nemi ya taimake mu kuma ya tallafa masa ya rike gwamnatin bisa adalci waɗanda suka sha wahala a tallafa musu ba domin arzikin siyasa kamar arziki ne na ganima ni abin da nake kallo ma kamar fagen yaki aka tafi aka je aka yi yaki sai aka samu ganima to in aka tafi yaki aka samu ganima ko yakin addinin musulunci in an zo kashi kuɗi ake raba shi kaga kashi na farko za a ɗauke shi a ajiye wa yara da tsofaffi da waɗanda ba za su iya zuwa gurin yakin ba wannan kashi na farko kenan kashi na biyu dawakin da ake hawa ake tafiya gurin yaki nasu ne kashi na uku ɗaya kashin zaratan sojoji wanda suka tafi suka yi tsare suka sai da ran suka yi yakin aka samu ganimar kashi ɗaya na su ne kashi na hudu kumanda chief kumanda wanda yake rike da makaman yaki yake leading to kashi ɗaya na su ne to amma sai muke kallon kamar yanzu wa'anda ma ba su zama zaratan yakin ba su suka fi cin romu su kamar zaratan yakin kuma sun zama kamar yan kallo to kaga ba yanda za a samu wannan akasin kuma Allah ya bari a yi daidai so da zai yiwu a koma baya a tuna abun nan da aka yi na farko kinkirundo da ihun da talakawa wannan suka yi akan mu da wanda muka yi ta faɗa da gwamnatin da ta gabata da kai ɗin nan muke fira muke ƙalubalantar gwamnatin da ta gabata to da za a yarda da irin shawararrunmu kuma za a koma baya a gyara to a ɗan wannan ƙaramin lokacin za mu samu sauƙi kuma sannan za a zo a samu wanda za su ce an samu gyara domin ba a makara da gyara kamar mutum ne ba shi da hatsi a gidansa sai je samu dawa ga magarba ta yi to ai ba dare ne yayi ba dama ba hatsin ne in aka zo aka daka hatsin mata za su yi abinci da dare kan yara su kwanta su yi barci sun samu abin da za su kai bakin su to inda za a yi haka to za a samu gyara abubuwa su gyaru kuma akwai 'yan siyasa gyare-gyaren ne zai su zama masu wahala idan kana shugaba leader musamman ma a lokacin da ake demokuraɗiyya to kai fa kofar gidanka a buɗe take da ba wanda yake da iko ya tsare wani Allah kawai yake da iko ya tsare bawansa
ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako a madadin muryar Amurka Dina Surwa da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
duniya to salakai sai fa ku himmatu
to gaishe ka ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri jihar Niger suka ce mun ji cewa mata a ƙasar Kenya sun lashe kujerun mukaman siyasa da dama a ƙasar abin farin ciki ne da fatan hakan zai kasance a Najeriya a zaben 2023 sai sako daga Husaina Alhaji Umar Forever Gashuwa tace salon VOA Hausa mai albarka kalaman da gwamnatin babban bankin Najeriya ya bayyana cewa naira biliyan 370 ne aka tara a matsayin kudin harajin hatimin kan sarki da aka karba ba wai naira trillion 89 ba da ake ta cece kuce a kansa ihu ne bayan hari Allah ya kyauta Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Muhammad Haruna Katsina yace canjin kuɗi da gwamnatin Buhari ke yi hakan ya ƙara jefa dimbin jama'a cikin kunci da damuwa yayin da wasu ma ke yunkurin dakatar da kasuwancin su a zamanin mulkin PDP an yi canji amma canji mai tsafta ba irin wannan na gwamnatin APC ba da fatan jama'a za mu nemar mu kanmu mafita mu maida biki a ranar zabe yayi wuji-wuji da jam'iyyar APC To muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun mu aiko mana da sakonninku.
Ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A takaice Amurka da Jamus na ci gaba da shirye-shiryen baiwa ƙasar Ukraine manyan tankunan yaƙi na zamani domin ƙarfafa yaƙin da take da mamayar Rasha wadda ta kwashe kusan shekara guda ana yi kakakin Firaminista Jamus Olaf Scholz ya fitar da sanarwa yau Laraba yana mai cewa Berlin za ta samar da tankunan yaƙi samfarin Leopard 14 ga Kiev matakin farko na kawo bataliyoyin 2 da tankunan yaƙi a Ukraine Wani sabon rahoto kan yawan hare-hare ya yi kira ga al'umma da sa baki da wuri idan sun ga alamun tashin hankali. Rahoton da aka fitar yau Laraba ya kuma ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa da su yi la'akari da tsare-tsare na rigakafin tashin hankali a wurin aiki tare da sanin alaƙar da ke tsakanin tashin hankalin cikin gida da na wurin aiki. Rahoton ya fito daga cibiyar tuntunta barazana ta ma'aikatar sirrin Amurka.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu wato a 9:30 agogon Najeriya Niger wanda yayi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku sashen Hausa na muryar Amurka na taya iyalin marigayi Alhaji Ibrahim dan Galadima Maradin. murnar auren ƴaƴansu Hassana Muhammad Kabir da angonta injiniya Mustafa Ibrahim Umar da kuma Husaina Muhammad Kabir da nata angon Leftana Muhammad Mahbub wanda za a yi a ranar Juma'a nan mai zuwa 27 ga wata a babban masallacin Juma'a na Sultan Bello.